mu da munanan ayyuka. Duk wanda Allah ya shirya tare babu wanda ya sai batar da shi, haka nan duk wanda Allah ya batar babu wanda ya sai shirya tare da shi. Ina shaida lallai babu abin bauta da gaskiya sai Allah, shi kadai yake bashi da abokin tarayya. Ina shaida lallai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawansa ne kuma manzonsa ne. Tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarkin su da kyautatawa har tashin alkiyama. Bayan haka muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya hada fuskokin mu a wannan matattara mai albarka. Ɗaya daga cikin dakunan Allah subhanahu wata'ala mafi alkhairin bigire gabaki ɗaya a ban ƙasa, mun hada wannan masallaci wanda aka fi sanin shi da masallacin Malam Musa Madina, Allah ya gafarta masa, wanda ke cikin tsakiyar wannan anguwa tamu mai albarka, unguwar Liman. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya ƙara mu wannan anguwa albarka. Allah ya zazzago mana dukkan alkhairi, Allah ya tsare mu daga sharri na bayyane da na boye, ya kuma ainihin sadar da mu na alkhairi da alkhairin da muka roƙa da wanda ma ba mu roƙa ba, wanda muka sani da wanda ba mu sani ba. Matasanmu da dattawanmu da ƴan matanmu da mazajenmu da ƙananan yaranmu gabaki ɗaya Allah ka tara mu cikin alkhairi, cikin albarka. Mun tattaru a wannan yammaci na Juma'a daren Asabar. Yau muna shida ga watan Al-Muharram, hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na shekara 1446 a kidan miladiya, yau 12 ga watan 7 shekara ta 2024. Mun tattaru domin mu tattauna akan abin da zai amfane mu a wannan addini namu da kuma rayuwarmu gabaki daya. Muna fatan abin da zamu faɗi Allah ka sanya masa albarka, Allah ka amfanar da mu, Allah ka tsare harasanmu daga kurakurai, ka tsare zukatanmu daga fahimtar kuskure, kuma mu faɗa akan kuskure. Abin da muka yi ittifaki zamu tattauna akai shine hanyoyin cin nasara, wanda a larabci ake kira as-sa'ada. Wato ƴan uwa musulmi, cin nasara ita ce abu ƙwara ɗaya da a duniya kowa ya haɗu a kanta yana neman ya cin mata. A daidai lokacin da yake komi na mutane ya sha bamban, jinsi ya sha bamban, waɗansu maza waɗansu mata, a mazajen waɗansu dogaye waɗansu matsakaita waɗansu gajeru. A zabin gajeru ko dogayen ko matsakaitan, kowa da irin abin da yake so. Wani yana son cin kaza, wani baya so. Wani yana son shan kaza, wani baya so. Wani yana son ya rika sanya tufafi iri kaza, wani baya so. Dabi'unmu da yanayinmu duk ya sha bamban. Da haka da mutane da dabbobi, kai komi da komi ma dai a duniya komi nasu daban ne, kwakwalensu daban, kiran jikin halitta jikinsu daban, halitta kenan, da ababen da suke so a rayuwarsu daban-daban ne. Amma mutane sun yi ittifaki akan abu guda ɗaya, kowa ka taɓe shi yana son wannan abu guda ɗayan, shine as-sa'ada, cin nasara. Kowa yana son cin nasara, babu wanda zaka taɓa ka ce yaya ya ce ni ba na son cin nasara. Kowa yana son cin nasara, amma yayin da ka zo kana jin cin nama, kana iya ce ma wani ga naman kaza, ya ce ba na cin naman kaza. Wani ka ce ga jan nama, ya ce ba na cin jan nama. Wani ka ce ga kifi, ya ce ba na cin kifi. Wani ka ce ga kunu, ya ce ba na shan kunu. Da haka dai ababen da mutane suke so a rayuwarsu daban-daban ne, amma sun yi tarayya akan as-sa'ada, kowa yana neman cin nasara. Menene cin nasara? Cin nasara a dunƙule kana iya cewa gam da katar, da dace, da natsuwa, da kwanciyar hankali, da walwala, da cimma abin da ka tasa a gaba kake nema. Shine as-sa'ada. Da ire-iren waɗannan kalmomin, duk da idan ka haɗa su, su ne idan ka haɗa su ga baki ɗaya za ka kira su as-sa'ada. Ko a turanci a ce musu success. Mutum ya cimma abin da yake nema, ya dawwama cikin farin ciki da walwala da annashuwa. Babu bakin ciki, babu kuncin zuci, irin miyagun cututtukan nan da ke kama zukata, albasu, bakin ciki da ke rikita tunanin dan adam, kai baka da shi. Al-ghammu, bakin ciki da ke tsotsa mutum, baka da shi. Al-karbu, bakin ciki da ka ji wani abu ya tsaya maka a nan, ya ki fita ya ki shiga, baka da shi. Al-hammu, bakin cikin abin da ka tasa a gaba, wanda zai sa ka tsotse ka bushe, duk baka da shi. Rayuwanka kana cike da walwala da natsuwa da kwanciyar hankali. Kana kwanciya lafiya, kana tashi lafiya. Kana mu'amala da mutane lafiya, kana kai komanka lafiya. Kana kuma cimma abin da ka tasa a gaba kake nema. Wannan shine cin nasara. To mutane a wurin fahimtar a ina ake samun cin nasara, to anan ne mutane kuma suka samu rudu da yawa. Wani sai rudunsa ta gaya masa cewa cin nasara yana samuwa ne idan kana da kuɗi. Wanda galibin matasa in Najeriya akan wannan tunanin suke. Cewa me cin nasara kawai ka zama kana da kuɗi. Wani irin kuɗi ne? Kuɗin da aka sata ne, kuɗin da aka yi fashi ne, kuɗin da aka yi luwaɗi ne aka samu, kuɗin da aka sai da kayan maye ne aka samu, kuɗin yaudara da damfara ne. In dai ka samu kuɗi kawai ka ci nasara, haka matasa da dama suke fahimta. Amma ina ganin ai ba za mu je da nisa ba. Yanayin yau ya nuna maka wannan ƙarya ne ba gaskiya bane. Masu kuɗi nawa ne suke fama da miyagun cututtuka? Su kwana da ciwo, su tashi da ciwo. Kuma ga kuɗin, amma ya kasa magance musu cututtukan. Kullun cikin shan magani suke. Allah ya gafarta mu babana Edita. Yana gaya mun cikin masu kuɗin garin nan, manya-manyan masu kuɗin garin nan, don har jirgin ruwa su muka fara sani suna mallakan jirgin ruwa. Yace suna magana, yana ce mishi kai to kuɗi bai amfani ba. Yace gani da kuɗi har kuɗi. Yace kullun na tafi Saudiya, an rubuta mani magunguna, kullun ina shan maganin riyal 700. Kullun ina shan magani na riyal 700, kullun riyal 700 a lissafin yanzu kaman nawa kenan? Ko ni riyal ɗaya yanzu ina ganin ta kai kusan 10,000. Misali, to in kace riyal 700 ana tadin 70,000 ne zuwa 100,000, kullun zai sha maganin naira 70,000 zuwa 100,000. Yace amma ga cuta kullun sai karuwa take yi. Yace kuɗi bai amfani ba. Kuɗi bai amfani ba. Kuma so nawa ake samun mai kuɗi amma matansa ma tana fatan Allah ya sa ya mutu. ƴaƴansa da ya haifa suna fatan Allah ya sa ubansu ya mutu, su ma mai kuɗin saboda ya takura su. Wata ukuba ta wuce a ce kana da kuɗi amma wanda Allah ya sa a riƙa ɗeba kewa da su, hankali ya kwanta da su, amma suna fatan ka mutu, baka yi da su ba. Wannan kuɗin bai rana ba. Ga ka da kuɗi amma matanka da ƴaƴanka suna fatan ka mutu, baka yadda da matanka ba, baka yadda da ƴaƴanka ba. Wannan kuɗin zai daɗin shi. Ina amfanin kuɗi da ya hana ka jin daɗin rayuwa har ya hana ka aure? Saboda tsaban tara kuɗi har ya kasance ma ya kasa yin aure ya zauna da mata. Don Allah, wanda bai aure ya zauna da matan shi ba ya san daɗin rayuwa? Sai dai a zahiri kaga yana da kuɗi. Ya wahala wurin neman kuɗin, kuma Allah ya azabtar da shi wurin taskace kuɗin, kuma ya ta fitinan zuciyarsa kar kuɗin su ƙare. Fitina akan fitina. Sannan kuma wannan kuɗin, kamar yadda na ce, ba zai hana shi ciwo ba, zai hana shi mutuwa ba. Sannan kuma ya je cimma sakamakon hanyar da ya biya tara kuɗin. dan mun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya faɗi cewa kafan bawa ba za ka daga baranin tashin alkiyama sai an mishi tambayoyi guda hudu. Za a tambaye shi akan rayuwarsa yadda ya gudanar da ita. Za a tambaye shi akan kuruciyarsa, ƴan uwana matasa kenan, yadda ka gudanar da kuruciya. Wannan karfin da garba-garban jikin da lafiya da lokaci da Allah ya baka, wani lokaci ma da gata, ga ka da iyaye da ƴan uwa, duk abin da kake so ana maka. Anya kana jin wannan zai tafi a banza, Allah bai tambaya akan shi ba? Za a tambaya akan samartaka yadda ka tafiyar da shi. To za kuma a yi tambaya akan dukiya. Dukiya ita tambaya biyu ne, A and B ne. Ya ka same ta kuma ya ka tafiyar da ita? Abu biyu ne. Keke da keke sai kai bayanin sile da kwabo da ka samu a duniya, kuma sai kai bayanin yadda ka salwantar da su. Da haka in ka same su ta hanyar halal, to ka kashe su ta hanyar halal. Kar ka same su ta hanyar haram, ka ce za ka kashe ta hanyar halal, Allah bai karɓa ba. Ko kuma ka je ka nemi dukiyar ta haram, to dama tun anan ma ka san ka ruguje. To wani yana tsammanin cewa cin nasara kawai a cikin kuɗi yake. Kaga da cin nasara a cikin kuɗi yake, wallahi da manzon Allah ya fi kowa yawan dukiya a duniya. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan shi akan yi wata biyu ba a dora tukunya ba. Aka tambaye na Aisha, to da me kuke rayuwa? Ta ce baƙaƙe guda biyu da ruwa da dabino. Wata biyu cir wannan watan, dauka yau 28 ga wata da tara ba a dora girki ba. Kaga wannan watan ya mutu. Wadayan watan ya zo kwana 29 ko 30 shi ma ya mutu. Shi ma wancan watan na gaba ya zo kwana 29 ko 30 ya mutu. Watanni uku a jere, amma watanni biyu a kidayan hakikanin in ka dauke su a matsayin kwanaki ba a dora girki ba. Tun anan ya kamata ka gane tarun kuɗi ba shine cin nasara ba. Tarun kuɗi ba shine cin nasara ba. An ba mu bayanin cewa wani bawan Allah ya taba daukan wani mutum ya bashi lift, ko wani abokinsa ko wani dan uwansa. Gashi ya zo a mota irin ta gaya ma sarki din nan, mota mai numfashi, ya dauke shi. Shi ne yake cewa kaiwa ne, ku kuka ji dadin duniyan nan, ku kuka ji dadin duniya, mu rakiya muke yi, ga ku da mota da gida da kaza da kaza, mu ku kullum ga nan cikin wahala. Wannan mai kudin ya ce kaiwa ne, sai in gaya maka gaskiya, wallahi kada ka taba marmarin Allah ya baka kuɗi irin namu. Kada ka taba marmarin Allah ya baka dukiya irin namu. Wannan dukiyan azaba ce gare mu, ba daɗi bane. Yace dukiyan da yake sai fara rattafo mishi hanyoyin da ake bi a samu kuɗin. Kazantattun hanyoyi, shirka da Allah, yankan kai, yanke kwakwale idan yara, yanke nonon mace. Sannan kuma guma kansa baka sharadi. Za ka yi kuɗi don kuɗi, amma da sharadi. Ba za ka riƙa yin wankan janaba ba. To wanda bai wankan janaba ba yana da sallah? Ya dai zama kafiri kawai. Ya dai zama kafiri. E za, don kuɗi za ka yi kuɗi, amma za ka riƙa shan jini, jinin mutum. Kafirci ya shigo ciki. To haka nan wannan mutumin ya rika gaya masa irin bala'in da ke karkashin wannan kuɗin da shi yake ganin kamar cin nasara ne. Wannan sai ya dace da abin da Allah ya ba mu labari akan Karuna. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu la hazzin azim. Wa qala alladhina utul ilma ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخصفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. حكى الله يا من لابارين كارونا لو كتن دا كارونا يفتو تكن كوانسا دا أدو أن شاب أدو أن سن يليقنا دا كاين دبو بي نزيناري دا أصرفا قال الذين يريدون الحياة الدنيا ما سوكو إيرا يوان دنيا سيسكا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون كي شو إنا موما دامنا دي إرن أبين دي قارون يكي دي شي إنه لذو حظ عظيم والله قارون يا دنجن يا هدو قارون يا دقاقة متشن نصارا كوان يا سامو سكسس أرى يوانسا وقال الذين أوتوا العلم ما لم يمسنا الله سكتشي ويلكم كي شنكو ثواب الله خير لا جندك يقول الله شيء في الخير لمن آمن وعمل صالحا أما فيه أن أكن سيميشن يقول دي إيمان يجوت تأيج ولا يلقها إلا الصابرون باب وندك يفهم وننكم سيما صحبوي دو وندي ما الله جراجي يقوصا يقولي تو يفعلو بذي يسامون أن درجة يقول الله با. Daga nan sai Allah ya ga mana yadda ya tafiyar da Karuna fa kasafna bihi wa bidarihi al-arba da Karuna da gidan nasa da dukiyar nasa Allah ce duk sai muka nutsar da su a karkashin kafa fa ma kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillahi ba wata kungiya ba wani mutum a ci daya din sa ko kungiya ko gari ko waye ma da zai taimaki Karuna wa ma kana min al-muntasirin kai Karuna bai ma cancanci a taimake shi ba shine a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani mutum kasa ta laƙonƙwane shi wa huwa yatajaljalu fiha ila yawmil qiyama yana nan yana ta ƙara nutsa a cikin ƙarƙashin ƙasa kullun yana ƙara nutsa daga nan har tashin alƙiyama amma fa kuɗi kam an riga fa an samu kuɗi amma ga kuɗi ba ta yi rana ba dan fa ta hana mishi azaban Allah ba ba ta hana mishi mummunan ambato a ƙarshen rayuwarsa ba to ina amfanin wannan kuɗin don Allah wanda irin kudin Karuna ke burge shi ya kosa ya kudin Karuna da Allah ya daga hannu mu ganshi babu ai mutanen angon liman ne ba za mu taba samun mai sanye kama da Karuna ba ko Fir'auna ko Hamana yan angon liman ne sai dai ni fata Allah ya kara mana albarka sai dai ni fata Allah ya kara mana albarka ai babu wani mai san kama da Karuna to ina kawo bayani cewa waɗansu suna zaton cewa cin nasara a cikin kuɗi yake amma yau da kullun ya nuna mana cin nasara ba a cikin kuɗi yake ba waɗansu suna tsammanin cin nasara a cikin mallakan certificate yake ai yanzu ni ne doctor abin al'ajabi har waɗansu suna ƙaryen ma daktancin wai mutum sai ya je ai rufa-rufa shi ma wai yanzu an bashi doctor shi yana ganin kamar success cin nasara as-sa'ada kamar a cikin shahada ne wallahi ba a cikin shahada bane zaka samu wani katafaran jahili bai da takardan komai amma Allah ya mallaka mishi duniya ga me kwalin ya kai matsayin professor amma ka ganshi ya dan riko radio shi zai je ya sai da atizet ko ba mu ga wannan babara ko barancan ne lokacin da aka yi yajin aiki ga professor shi har akwai kasuwan da ake saida hajoji na malaman jami'a professor doctor ya ga gonogo motar shi ma ya sata a kasuwa success ashe ba a cikin kwali bane yana kwana da bakin ciki yana tashi da bakin ciki ya kwana ya unbici ba bai san abin da zai ba matan shi ba kuma wanda ya kwana ya tashi bai ci ba ya kwana da bakin ciki da damuwa ko bai kwana da bakin ciki da damuwa ba to wani ya kwana 50 haka ya sai da babban wayan shi ya sai yar karama ta 15,000 ya sai da 400,000 da aka cin nasara ba a cikin kwali bane akwai wani babban malami a ƙasar Saudiya bijimin malami ne a Sheikh Muhammad Aminu Shinkiti ya yi littafi na tafsiri Abwa'ul Bayan fi idahil Qur'ani bil Qur'an a yau a duniya ya mutu shekara kamar 50 da suka gabata a yau a duniya in aka zo ana tadin alqur'ani da wanda Allah ya haskaka musu suka san alqur'ani idan ka rufe kofa baka sa a Sheikh Muhammad Aminu Shinkiti ba wallahi kofar nan ba zai rufe ba to sun taba tashi suka tafi gurin sarki Faisal da shi da wadansu daktoci daga jami'o'i aka je gaban shugaban kasa aka ce kowa zai gabatar da kansa wani ya tashi nine Dr. Wani wani ya tashi nine Dr. Wani wani ya tashi nine Dr. Wani aka zo kan babban malami aka ce ant yace ana Muhammadu Aminu Shinkefe Muhammadu Aminu Shinkefe sai wani a wurin yace ayi shahada ta hamil ant kai wani certificate kake da shi ne sai yace shahadati Allah ilaha illallah wahussila ma fi sudur yace sheda na shine la ilaha illallah da kuma abinda zakata suka kimshi duk waɗannan doktocin to cikin kananan ɗaliban san ne shi yafi karfin ka tsakana ga mishi wani doctor ko wani professor wallahi ya wuce nan mutumin da yake din encyclopedia ne fa kauna ni taska ne na teku ne ni ilimin addinin musulunci ba maganin qur'ani ba ba maganin hadisi ba baitoci kawai na waƙe-waƙe na larabawa baitoci ba qur'ani ba hadisi ba ba littattafai ba ba maganin malamai ba baitoci kawai na waka ya haddace sama da 1000 baitin waka baiti ya haddace sama da guda 1000 wannan ba maganan wai maganan malamai bane me sai dai ka tambaya me bai haddace ba ba me ya haddace ba sai dai ka tambaya me bai haddace ba ga yanan kana ganin matasa a ce maka wannan ya haddace Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah wani ya haddace Musnad al-Imam Ahmad wani ya haddace Muwatta Malik to ballantana jiga-jigan malamai na Allah irin wannan to dan haka wani yana dauka wai certificate in ka samu certificate shikenan ka gama cin nasarar duniya wallahi da sauran magana menene zaka yi ka dawoma cikin dadi da farin ciki ka zauna lafiya kuma abin da ka tsasa a gaba ka cin masa shine cin nasara wadansu suna tsammanin cewa cin nasara yana cikin mulki ne da matsayi yanzu ka zama kansala yanzu ma ka zama chairman yanzu ka zama dan majalisa yanzu ka zama governor ko ka zama minister wa'ansu suna tsammanin anan ne cin nasara yake amma zaka gane ba anan yake ba in ka saurari hudubar da muka gabatar dazu yanzu nan gwamnati yake fata ka yake abin da ya ga dama in ya ga dama ya kore mutum 30,000 aiki zai kore su a rana daya kota ta ce yi kaza ya ki ba kuma abin da zai faru ya rushe can ya gina wancan ya daukaka wancan ya kaskantar da wancan amma yanzu gashi yana neman kwatan kai shi ne yana gudun kwatan kai sama da wata shida nan kai ka san ba shi da natsuwa da kwanciyar hankali wai yanzu ne wuf kuma ya tuki kotu ah ranka shi dade excellency ashe kotu na da amfani ya nuna maka success ba yana cikin mulki bane. Ba yana cikin mulki bane. Cin nasara ba yana cikin mulki bane. Inda yana cikin mulki ne to da Fir'auna ya sha. Fir'auna a tarihi suka ce ya mallaki kananan hukumomi ko garuruwa guda 12,000. Ka gaya mun gwamnatin Kaduna garuruwa nawa ya mallaka? Kananan hukumomi 23 ne. Kananan hukumomi 23 ne. Kar ka dauka misalan yanzu fa ita ce misalan zamanin Fir'auna. Misalan wancan zamanin Fadi ta shike da shi sosai fa kaman kaje an ce kasan Sham, kar ka dauka Siriyan yanzu. Kasan Sham ta hada da Sifilis din da Suwaye da Suwaye, to haka misalan da haka take da fadin kasa yadda baka tsammani. Fir'auna yana kishin gida daki in ya bada umurni babu wanda a tunanin shi ma zai taba tunanin ya saba. Tunani ko kai tunanin yanzu zan iya saba in zauna lafiya ba zai yiwu ba to ballantana ka saba dokan Fir'auna amma sai gashi Fir'auna aka samu wani yaro da ya taso a gidansa ya zama mishi alƙaƙai alamnu rabbika fina walidan walabista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin qala fa'altu idhan wa ana min ad-dhalil fa faratu minkum lama khiftukum fa hab li rabbi hukman waj'alni min al-mursalin sai ya zaman fir'auna tashin hankali sai da ya koma yana cewa innahum lana la-gha'ibun kai wallahi wannan yaron da mabiyan sun fusata mu haka Allah ya gaya a cikin sautin shura a shu'ara wa innahum lana laghaizun wallahi wannan da shi da mata makan shi sun fusata mu ana nema dauki mataki akan annabi Musa da annabi Harun da waɗanda suke goyen bayan su kai ƙarshe dai menene fara'a kan Fir'auna sai Allah subhanahu wataala ya natsar da shi a cikin ruwa ruwan da yake tutiya yana alfahari alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun ku mutane ba ku da hankali ne ba ku gani nake da mulki ba wannan tekun ma ta karkashi na gida na karkashin mulki na yake wannan tekun da yake tutiya da shi yana buga kirji wai nashi ne yana sarrafa shi yadda ya ga dama a ciki Allah halakar da shi sai da Fir'auna ya koma yana kira rububiyar Allah ma tashi ci yace ana rabbukum al-a'la ni ne ubangiji babba wai ba ma wai karamin ba wai babba sai da yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi ilahiya ma bautan ma ga baki dai tashi ci ban san kuna da wani abin bauta na gaskiya ba koma bayana haka yata tutiya yana wannan karerin banza a ƙarshe menene makomin Fir'auna sai Allah ya natsar da shi a ruwa ya natsar da shi a ruwa ya sanya teku ta natsi ta kama shi sai ga Fir'auna yana ihu yana ihu a taimaka masa a taimaka masa Allah ya ce al'ana sai yanzu wa kai asaita qabla wa kunta min al-musrifina bayan da can ka zama gaggen mutumin banza kai taban nan aban kasa sai yanzu ne zaka ci to waɗansu sai su tsammani in ka samu mulki shikenan ka gama danganewa to koda wani bai gane ba mu ɗan Najeriya dai kana sauka daga gidan gwamna wani daga nan sai gidan yayi an yi wannan so nawa wani daga shugaban kasa sai gidan yayi an yi wannan so nawa to ashe mulki ba shine cin nasara ba ba anan ne cin nasara yake ba wani yana tsammanin shuhura suna da kai wai anan ne cin nasara take zaka shi dai fadi tashin shi za a yi zam ko wani lokaci a sama in za a ji a ji shi in za a gani shi in za a zartar shi zai zartar in ana so a yi sai da yaddan shi yayi suna wani yana tsammanin anan ne cin nasara take duk wannan tunani ne na shiririta ba gaskiya bane hakikanin inda cin nasara take shine Allah subhanahu wataala ya gaya mana a cikin suratul asr annan ne hakikanin cin nasara take annan ne natsuwa da kwanciyar hankali yake annan ne cimma abin da ka tasa a gaba a duniya da lahira yake Allah subhanahu wataala ya gaya mana a cikin suratul asr irin wannan sako ne nauyi da suratul asr ta kunsa shi yasa al-imam at-tabarani ya rawaito wani hadisi ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kana ar-rajulani min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama idzal taqaya lam yaftariqa illa ala an yaqra ahaduhuma ala al-akhir suratul asr thumma yaftariq ila akhiriha thumma yaftariqa ala zalik aw kama qala radiyallahu ta'ala anhu yace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance in sun gamu da junansu to kafin su rabu sai ɗaya ya karanta ɗaya tama ɗaya suratul asr har ya zuwa ƙarshe daga nan sai su rabu akan haka wannan shine tadin sahabbai to ya kamata kai tunani in dai ko sahabbai suna yawan nana tama junansu wal asr innal insana lafi khusr zuwa ƙarshe to ya kamata mu fahimci wani sako ne ke cikin suratul asr shi yasa al-imamu shafi'i a cikin maganganunsa yace da mutane za su tsaya su yi nazarin suratul asr da kyau to da ta ishe su me yake nufi ba ina nufin da ta ishe su gane sallah da azumi da zakka da hajji da zamantakewa ba haka yake nufi ba da ta ishe su ta ba su abin nan ta ba su ka'idoji da dokokin da in sun gina sun rayu akan ta shike ne sai shiga aljanna rayuwar duniyarsu za ta yi kyau kuma za su samu kyakkyawan makoma a wurin Allah subhanahu wataala shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya ce wal asr ina rantsuwa da zamani wani zamanin malamai sun ta kai komo wadan sun ce zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai magana dai gamammiya Allah ya yi rantsuwa da zamani me zamani shine shudewan dare da yini
shine zamani shudewan dare da yini yanzu gashi muna cikin dare zuwa dan anjima kadan rana zuwa anjima dare zuwa anjima rana shudewan wannan shi ake kira zamani da wannan shudewan dare da yinin ne za a samu kwana daya za a samu sati daya wata daya shekara daya shekara 100 har duniyar ta kare to me yasa Allah ya rantsuwa da zamani saboda nan ne mahallin aikace aikacen bayin Allah suke anan ne ake kallon abubuwa na halittun Allah a gane girman Allah a gane hikiman Allah a gane yalwan ilimin Allah subhanahu wataala shi yasa sai Allah ya rantsuwa da zamani zai baka alajabi a gabanka za a haifi wani yaro a gabanka yaron zai fara rufe ya fara tatata a gabanka yaron za a sashi a primary a gabanka yaron nan zai gama primary ya gama secondary ya je jami'a ya gama degree na daya na biyu na uku ya zama doctor kila kai kana nan kana zaune a dakali kun fahimci abin da nake nufi akan idan mutane da yawa an haifo yaya yaran nan sun zama wani abu a duniya wurin dukiya da wurin matsayi da wurin ilimi amma kila shi wannan wanda aka haifo wancin yaran a gaban shi yana nan inda yake bai matsa ba kai akwai ayan Allah a nan gurin shi yasa Allah ya rantsuwa dan haka duk wanda kaga ya daukaka a duniya yayi amfani da dare da yini ne ya daukaka haka nan duk wanda ya kaskanta a duniya yayi amfani da dare da yini ne ya kaskanta ka gane wannan da kyau da haka yanzu kai ya rige naka sai ka zaba kai ma za ka yi amfani da dare da yini ka daukaka a duniya ka daukaka a lahira ko ko za ka yi amfani da dare da yini kai ma ka kaskanta a duniya ka kaskanta a lahira bari mu dan dauko duniyar sahabbai in faɗi sunayen waɗansu mutane in ji lambobin da za ku ba su bari in ce sayyidina abubakar wani take za ku ba shi radiyallahu anhu sayyidina umar usman aliyu talhatu zubairu sa'ad sa'idu Abdurrahman Aisha Khadija duk cincirin dannan nasu radiyallahu anhum ne to da me suka yi amfani suka samu radiyallahu anhum lokaci time dare da yini shudewan dare da yini wallahi shudewan dare da yini sayyidina Abubakar amfani da shi ya samu radiyallahu anhu duk wata aya da kaji Allah yana yaban sayyidina Abubakar daga saman bakwai Allah ya saukar da ita to dare da yini sayyidina Abubakar ya amfani da ita ya samu radiyallahu anhu ba wani abu ne daban wanda kai baka sani ba to bari in koma ɗayan getan in ji shi kuma irin lambobin yaban da za ku ba shi Abu Jahal la'anatullahi alayhi da sauran rundunar shi ba ma sai mun tallace safin kafirai ba to ku gaya min shi kuma da me yayi amfani ya samu wannan tsinuwan shi uɗe wandare da yi a daidai lokacin da wancan rayuwa fa ɗaya suka yi a lokaci ɗaya da Abubakar da Abu Jahal duk rayuwa ɗaya lokaci ɗaya suka rayuwar su amma ga wannan yari baci dare da yini wannan kuma yayi hasaran dare da yini yau gashi wannan ana radiyallahu anhu yana da daukaka a wurin Allah wannan gashi Allah la'anatullahi alaihi ya kaskanta a duniya kuma yana cikin mummunan makoma ranar tashin alkiyama to idan ka tsaya da kyau kai nazarin wannan to zaka gane dalilin da ya sanya Allah ya rantsuwa da wal asri da zamani kuma daga nan ne kai ma zaka dau izina saka wai rayuwa ta bari in tsaya in kalli kaina gabaki daya in gani dare da yini na me nake amfani da shi dan cimma me ne nake amfani da dare da yini kaga akwai fa wanda yake idan aka yi sallan asubahi ka dauka daga karfe 8 na safe zuwa 9 zuwa 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 takwas na dare ba awa 12 ba in ka tambaye shi me kake son ka cimma cikin awa 12 ne shi ma bai sani ba to wanda bai ma san abin da yake son ya cimma ba to ya za a yi aiki ya cimma wani abu haka nan ka dauke shi daga takwas na dare zuwa takwas na safen gobe me kake son ka cimma da daren nan bai sani ba wannan idan ka tsaya ka kalle shi da kyau ka dauko rayuwar akuyen gidanku ka dauko rayuwar wannan ko zaka bambance cikin wahala zaka bambance saboda akwai dama wanda Allah ya sifanta su da ya'kuluna wa yatamatta'una yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al'an'am ko suna jin dadin su ne suna abinda suka ga dama suna ci suna sha kamar yadda dabba take ci tana sha sai Allah ya ce wa annaru maswan lahu irin wannan ɗan mutan yanzu wannan maganar da nake ina ba mu aiki ne ga baki daya tun daga kaina ni ne magana da kai ne sauraro da waɗanda suke gidaje ma sautin na kai musu me kake son ka cimma a rayuwanka mun dai ga sayyidina abubakar amfani da lokaci kai kar mu dauko ma duniyar sahabbai mu zo dan nan kusa kusa saboda mu ga mu ma ai za mu dan iya akan idan mu mala bakar gumi yayi rayuwar shi ya wuce ya rasu 1992 har yau addu'an alkhairi ake mishi ya canza tunanin kasan nan gabaki daya ya canza tunanin kasan nan kafin zuwan mala bakar gumi hanyoyin da ake bi a cimma nasara shine bokaye da yan bori da waye amma duk ya canza tunanin yan Najeriya da yan Afrika gabaki daya ya canza tunanin su ya bude kofa matasa sun miƙe an yi ilimi an samu manya-manyan malamai a da kafin da an mala bakar gumi idan aka zo a anguwa ana iya rasa alaran makaf da sai la bayin a da in aka ce a zariya alaran momi nawa ne za ku iya kididdige su akwai alaran mamalan wani akwai alaran mamalan wani akwai alaran mamalan wani mahaddata qur'ani takaitattu ne amma dubi a yau da awon mala bakar gumi ta samar da duk anguwan da kaje akwai mahaddata sama da guda 50 kila a nan masallacin kawai muna iya samun mahaddata sama da guda 30 kila an fahimta a ga babban malamin gari zaka samu a ce maka ahalari yayi zuwa iziya shine babban malami ne bada fatawa a yanzu ko a karatun ka na abin nan ka gama da maganan ahalari akwai wanda yake ya wuce maganan mamar haba daya ya wuce mazhabobi guda hudu sai dai mazhabobi na malaman duniya gabaki daya ne daga cikin magabata binciken shi da zafin ilimin shi duk ya hada waɗannan da haka yanzu an ka tambaye shi zai iya kawo maka malikiya ga abin da suka ce shafi'iyya hanabila duka ya kawo maka mazhabin wani ga maganan da tafi dai zama daidai saboda ga dalili kaza waɗancan suna kafa hujja da kaza ga dalilin da ya nuna hujjan da suke kafa hujjar shi ba shi da ƙarfi akwai wanda ya kai wannan matsayin duk da awan mala bakar gumi ya cimma wani abu ko bai cimma ba kuma kai ka san yana da manufa wallahi haka ake kiran mala bakar gumi ana tasa shi a gaban sarakuna a ce bayani akan manufofin shi da da'awansa a tara mishi ayi mishi kitse amma da yake yana da manufa ya san abin da yake son ya cimma gashi yanzu shekaran shi kusan 30 da mutuwa amma ga ni kullun addu'an alkhairi nake masa kaga wannan ba sahibi bane ba tabi'i bane ba tabi'ut tabi'ina bane amma ya cimma wani abu kai kan ma ku ce na kai manya-manya mu dauko anguwar liman ba wanda zamu iya buga misali da su ku taimake ni da misalan waɗanda kuke ganin sun haska sun tasa wani abu a gaba kuma sun cin masa ko za ku kawo inda misalan da kanku Allahu akbar Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya gafarta ma Malam Musa Malam ya kawo ah kaka kawo wannan ka rika mana anguwar liman ne ga Malam Musa mafi karanci kace ya dade yana fatan Allah ya taimake shi gina masallaci yau gashi ya gina masallaci gashi ya bar duniya gashi kwar gobe a ce mu je Musa Madina mu je Musa Madina sunan ma masallacin kawai kenan Musa Madina ya tasa wani abu a gaba kuma ya cin masa sai wani walabil dabu Allah gafarta musu Allahu akbar sai wani mala blazir party sai wani ai wato haka nake so a bude ta da fadi ah kowa sa'adin da Ahmadi yake yi duk me matsalan ido gurin shi zashi ga Malam Mahmud nan duk me matsalan hakori gurin shi zashi Allah gafarta musu ga Malam Aminu Morocco nan duk me matsalan rashin lafiya gurin shi zashi sun cimma abin da suke nema sun tasa wani abu a gaba kuma sun cimma sa kai menene ka tasa a gaba kuma me zaka cimma ga masu karancin shekaru nan nan muna da Abdullahi Bamboy professor ne yanzu tun shekara kusan 5 da suka wuce da daman ku nan sa'an ku ne ai ai ba wai sa'an mu bane shekaran shi 7 da zama professor ga abokan shi nan professor ne kago san dai professor a duniya kenan wato ka riga ka rufe boko to idan da rami ta wannan lissafin a anguwar liman kawai muna da su da yawa to kai ne ka tasa a gaba ko me kace san ka cimma to ga dare da yini nan a gaban ka ya rige naka in kaga dama ka miƙe kafa da san jiki da san kai da san jiki da san kai da rashin san wahala in kaga dama ka dauko wannan duka yafa ma kanka amma wallahi ka zaka gama rayuwa ba zaka cimma komai ba sannan kuma bari ma ku ji wani abu shine kana iya mutuwa yadda ka mutu an manta da sunan ka kwata kwata sai dai kawai kila an zo tana ah ka tana da wani nan ina wani ah ka na kuma manta da shi kenan ko me addu'a baka samu ai riban ka a duniya ba wai kawai in kana da ayyan ka kade su maka addu'a ba masu yin maka addu'a su zama turin tarin jama'a ka ci mu wani abu kenan a duniya masu fadin alkhairin ka su zama suna da yawa annabi ibrahim sai dai wannan addu'an waje alli lisanin sadiqin fil akhirin Allah ka bani kyakkyawan ambato a baya ba wai kawai mutanen gidanka ba in mutanen gidanka ne kadai to su kadai ka amfana kenan amma ka amfani al'umma yau idan ka mutu sama teku ka kasa teku ka al'umma su kuka na rishin ka ka cimma wani abu a duniya dan uwa shine fa ma bakat alaihim as-sama'u wal ardu ma kanu munzarin akwai wanda mutuwan su mutuwan banza ne sama ba teku ka ba kasa ba teku ka ba to kai ka duba kaga yanzu me ka tsare ma al'umma me ka tasa a gaba kake son ka cimma me ka cimma a cikin abin da ka tasa a gaba to riban ka kenan to wal asri ya amfane ka ga dai dare da yini nan a gaban ka in ko ba haka ba to yanzu dare da yinin nan za su yi aiki akan ka kuma wata rana sai dai ka ji labari sai dai ka zama darasi ga wasu to shi yasa sai Allah ya rantsuwa da wal asri zamani sai ya ce innal insana lafi khusrin jinsin mutum gabaki ɗaya yana cin hasara me hasara kishiyan riba wanda aka ce ai ya siyo abu yayi hasara me kishiyan sa riba cin nasara duk dan adam yana cin nasara da mutanen anguwanku da mutanen anguwan wasu da mutanen garinku da mutanen gidanku kowa yana cin hasara ba fa inji ni ba injiwa innal insana inda kana cikin mutane to lafi kusin Allah ce duk dan adam yana cin hasara amma sai Allah ya tobaciya to waɗannan abubuwan su ne asbabu sa'ada sai ce illal ladina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr sai dai waɗanda suka yi imani imani na gaskiya malamai suka ce baya taba yuwa imani sai an san abin da za a yi imani da shi da haka matakin farko shine ka san Allah ka san annabi ka san addinin musulunci tare da dalilai shine matakin farko ka san Allah ka san annabi kuma ka san addinin musulunci tare da dalilai idan ka san wannan to wannan zai baka dama imanin ka ya zama nagartaccen imani a cikin littattafan fiqhu malaman fiqhu suna cewa imanul muqallidi muqallidi muqallid ko muqallid imanul muqallid imanin muqallidi la yasihu bihi ba. Waye muqallid? Wanda shi bai da ilimin, bai san Allah ba, bai san Annabi, bai san addini ba, sai dai duk abin da yasa yace ni ma dai haka naji an ci, haka naga ana yi. Suka ce imani irin wannan bai yi ba har sai ka san Allah da kanka. Mata ba ta dauke miji, uba bai dauke mata, shugaba bai dauke mata talaka, me anguwa ga ni anguwa san bai dauke ma sauran talakawan shi, kowa sai ya nike da kanshi ya san Allah. Ba wai irin sanin Allah, waye san Allah ka daga ni ai na san Allah ba, irin wannan ba. Zan yi magana akan Allah wani lokaci da izinin Allah. Sai ka san Allah farin sani, ka san Allah da sunayensa da sifofinsa da aikace-aikacensa, kuma ka san cancantan Allah da bauta, ka san duk wata kofa da ake kai ma zatin Allah hari, ka santa, ka san inda za ka yi raddinta. To ka san Allah kenan. To idan ka san Allah, ka san addinin musulunci, sallah ga yadda take ga dalilanta, azumi ga yadda yake ga dalilansa, kaza ga yadda yake ga dalilansa, ka san wannan. Ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ka san shi, ka san sunayensa, ka san sifofinsa, ka san aikace-aikacensa, ka san da'awansa, ka san yadda zaka yi ka ba manzon Allah kariya a rayuwanka. To idan ka san wannan, to imaninka ya inganta kenan. Illal ladina amanu, sai kuma ka hada imanin nan, ka tsaftake, ka tsarkake imanin nan, baka shirka da Allah ba. Duk wanda ya imani komai ingancin imani in ya shirka da Allah kuma ya lalace shi. Cikin suratul an'am annaba guda 18 Allah ya zayyana yace wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyati dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najzil musinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا سأل الله كلهم فضلنا على العالمين ضد الله كما رتبوا النبا والنم سيتش ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون إن دا سني شركة دا الله ضد أيكن سأل الله سيكا كما تشي ويا جاسا مون زوبا أزرفات وأنا سأذائي كدي kai in za kai sana'a ka je ka nemi kuɗi, kai sana'a ka je ka nemi kuɗi, ƙaryan wani sa wani zoban azurfa za kai kuɗi, wallahi ƙarya ne, tafarkin shedan ne, shirka da Allah ne kenan. Yanzu zoban azurfa shike azurtawa, wace azurta jama'a? Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbiru al amr fa sayaquluna Allah. Wai yanzu ga wani ya lalace, wai zobe ne zai azurta shi, zobe na ƙarfi wanda bai motsi bai magana, ko shi ne zai azurta shi? Wallahi ƙarya ne, shirka da Allah ce. To in kai imani, ka tsarkake imaninka daga shirka. To sannan mu'amilus salihat, kyawawan ayyuka, kar ka zama rago shantakacce, a'a ka miƙe kai aikin da Allah zai gani ya yabe ka, ka miƙe kai aikin da Allah zai gani Allah ya amintar da kai daga azaba. Kyawawan ayyuka ba munana ba. Burin dan bada misalan kyawawan ayyuka kamin shan wiwi, kun yadda ko ba ku yadda ba? Ba ku yadda ba? Shan wiwi ba shi daga cikin kyawawan ayyuka? To an ce zai ku kawo dalili, kun gane? To tsaya, to akwai wani aski wanda ake aske nan daban nan daban, sai a bar tsakiya nan. To grazion ko yana daga cikin kyawun ayyuka? Sunan shi a larabci alqaza, shine manzon Allah ya ga wani matashi a zamanin Annabi, yayi Annabi ya hana shi, yace kai matashi ka ji tsoron Allah, ko dai ka aske duka ko ka bar shi duka. Wannan alqaza sunan hadisi ya zo a cikin sunan Abi Dawud, manzon Allah ya hana. Wannan mummunan aiki ne. Ana ta hadin wanda za su karanta alqur'ani su nafil fili su sadar da zumunci su sana'a su samu dukiya su taimaki addini su zumunci su faɗi gaskiya su hana banna su umni da abu mai kyau, su ne kyawun ayyuka jama'a. Kai haddin qur'ani, ka koma makaranta, ka zauna a gaban malami, ka ɗauki kyawun ɗabi'u, ka san Allah shine kyawun ayyuka a dunkule dai kyawun ayyuka shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dabi'un annabi akwai abin Allah wadai babu abin Allah wadai duk tadoji ne na madalla to shine wa amilu salihat kaji abu na biyu sannan wata wasu bil haqq sai mutumin da ya wasiya da gaskiya wata wasu bil sabri kuma ya wasiya da hakuri sai ka rika da'awa gurgurdan abinda Allah ya sani she ka rika umanni abinda ka zo masallaci ka ji aka gaya maka kai ma ka gaya ma wani matakka ce dan gidanku ne wanka ne ko kaninka ne gaya masa iya abinda ka ji shine wata wasu bil haqqi sai kai wasiya da gaskiya ka yada gaskiya a ban kasa duk inda ka ga ga gaskiya amma ba a fanta ba ka fito kai bayaninta ga ƙarya ana ce ita ce gaskiya ka fito kai bayani ka ce abu kaza ƙarya ne fa kar a dauke ta ita ce gaskiya to wata wasu bil haqqi kenan sai ka rika da awa zuwa ga Allah wata wasu bil sabri kuma sai kai wasiya da hakuri duk wanda yace zai rika gaya ma mutane gaskiya to za a zage shi wata rana malimin akan minbari yana wa'azi ya faɗi abin da yake bai maka dadi ba wani sai an taya mai zagi yace to dan ka zan shi ba za mu yin ba dan ka zan shi sai an yin mu ga uban da zai hana ba ha to sai ka ce shikenan tunda za a zage ni yanzu ba za rika faɗin gaskiya bane ina gudun zagi to wata wasuwa bisalai sai kai hakuri kuma kai wasiya ai hakuri wanda zai magana da mutane daban-daban wani mai ilimi wani bai da ilimi wani mai kudi wani talaka wani mai mulki wani bai da mulki wani mai dogon tunani wani mai gajeren tunani wani dattijo wani matashi wani dan gaba-gaba wani mai garaje wani mai bi sannu-sannu duk kana son kai musu magana ai dole kai ma a tume ka wallahi wata lokaci a zage ka ka ma ci sa'a ma ba a dake ka ba ai kama gode ma Allah manzon Allah har dukan shi an yi wallahi duk da nagartan shi kuma ya farin jinin shi a wurin Allah da darajar shi amma wallahi wani lokaci har an dake shi ba dai ba bi ba to menene zaka yi sai kai hakuri sai kuma ka kira ƴan uwanka cewa to mi hakuri wannan aiki ba da wahala malamai suka ce guda biyun farko wanda ya cika su to ya cika a karan kansa amma yana nan hasararre kuma shine nake so ku lura da wannan tunda Allah ya ce kowa yana cikin hasara sai wanda ya sifanta da sifofin nan guda hudu na farko aka ce wanda ya imani imani nagartacce babu shirka a cikin imanin kuma imanin da aka gina shi akan ilimi sannan abu na biyu aka ce ya kyawawan ayyuka akwai riko da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama to duk wanda ya samu wadannan shi a karan kansa ya cika amma fa yana nan hasararre tababbe kuma kun gane suka ce har sai ya cika guda biyun nan kuma na gaba sai yayi da'awa abin nan da ka gane ba ka yi san Allah ka gane Allah ba baka shirka to tunda ka gamsu da haka sai ka gaya mu shi ma ya san Allah ya gane Allah kare mu Allah shirka ba kana kyawun ayyuka ba ka gane kenan ka gane kiman annabi sallallahu alaihi wasallama da darajarsa da cewa cin nasara na cikin hanyar sa to yadda ka gane kake bi sai kuma ka ganar da wani shi ma ya zo ya bi to dan haka idan ka cika biyun farko kai karan kanka ka cika amma akwai hasara a tare da kai in ka cika biyun karshe to ka cika a karan kanka kuma ka cika waninka to daga lokacin nan ne ka kubuta daga hasara babba da karamanta da haka a lokacin nan ka saba ka zama nagartacce kenan ka ci nasara a rayuwanka ka ci nasara a rayuwanka ka san Allah ka kyautata aiki ka yi da'awa zuwa ga Allah to ka samu farin jini a wurin Allah kuma ka yi hakuri da rayuwa shikenan ka cimma nasara a rayuwanka gabaki daya waɗannan abubuwa guda hudu a takaicen takaitawa su ne asbab ko hanyoyin da idan mun bi su za mu ci nasara jama'a musulmi mu kyautata imani imanin da ya gina akan ilimi ɗaya kenan sannan mu kyautata aiki aiki nagartacce aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan duk abin da ka sani na gaskiya ka fahimta to ka kira wani shi ma ya gane ya fahimta sannan kuma sai kai hakuri akan rayuwa akwai jarabawoyin rayuwa talauci na nan tsangwama na nan wane ne na nan rashin lafiya na nan duk yana daga cikin jarabawar rayuwa to duk kai hakuri da su kuma kai hakuri akan abin da zai same ka akan da'awa da zaka yi ko kuma wa'azi ko fadakarwa ko nasiha da zaka yi kai hakuri dan wani lokaci ka je kai mu wani wanda ya kamata ya kaunace ka sai ya zage ka har ma ya bige ka kamar yadda Abu Lahab dan gidansa Annabi sallallahu alaihi wasallam kanin baban shi ne amma shi ya fara tsine ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alai hadha jama'atana ya Muhammad taballaka saboda wannan maganan banzan ne ka tara mu to sai an taya mai zagi sallallahu alaihi wasallam to da kana iya ganin wani masoyinka wanda ya kamata ya kaunace ka saboda ka faɗi gaskiya sai ya ki ka sai ya zage ka sai ya dake ka har ma lokaci a kore ka kamar da suka kori manzon Allah a garin sallallahu alaihi wasallam to sai kai hakuri sai ka ci gaba da addu'a da istighfari shikenan insha Allah ta'ala ana fatan ka ci nasarar duniya kafin cin nasarar ranar tashin alkiyama to wadannan ɗan takaitattun kalmomi dai da muka faɗi muna fatan Allah ka amfana da mu abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada ka taimake mu yi aiki abinda muka yi kuskure kuma Allah ka gafarta mana Allah ka nuna mana gaskiyar mu gane mu gyara kafin mutuwar mu Allah ya kara mana albarka a rayuwa Allah ka ji kan magabatan mu Allah ka sa suna kyakkyawan matsayi mu kuma Allah ka sa mu cika da imani marasa lafiya daga cikin mu Allah ka kara mana lafiya masu lafiya kuma Allah ka kare mu da lafiya ka sa lafiya ta amfane mu duniya da lahira matasan mu na wannan anguwa to Allah ya kara muku albarka da sauran anguwannin musulmi Allah ya kara muku albarka Allah ya dora mu akan daidai Allah ya tsare ku daga miyagun dabi'u da miyagun halaye da miyagun aqidu da mu da ku Allah ka tara mu a cikin dukkan alkhairi kai mana muwafaqa duniya da lahira wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi
assalamu alaykum Allah ya saka mu malan da alkhairi Allah ya shibiya bukatu duniya da lahira muna godiya da wannan wa'azi da aka zo aka je aka